sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaramu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 21 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To hawa yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jan kai sun fara shiga yankin Zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa dake karkashin ikon Masar din. Kungiyar Hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda aka mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jan kai. A jawabin da ya saba yi a kullum, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya shiga Jamhuriyar Nijar, za ku je da lauyoyin da ke kare hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum suka mai da martani ga gwamnatin mulkin sojan kasar bisa zarginta da yin na yunkurin Muhammad Bazoum din na tserewa daga inda yake a tsare. Za kuma aje da sojojin Najeriya ke bugun kirjin cewa dakarun kasar na ci gaba da karyar lagon yan ta'adda da sauran miyagu a sassa daban-daban na kasar, inda ita kuwa kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin kasar Najeriya ta ce lokaci ya yi da za ta miƙe tsaye domin fafutukar talauci da fatara da yi wa yankin ɗaurin goro. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan rahotannin da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Akwai kuma shirin mu na adawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makiri, amma duk sai an gyara zaman an sa kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jan kai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin Zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa dake karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a birnin Alexandria a yau Asabar, Sakatare ya janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma gode wa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. Amma al'ummar Gaza na buƙatar a ci gaba da kai ƙarin agajin adadin da ake buƙata, a cewar sa. Muna aiki ba dare ba rana da duk bangarorin da suka dace don ganin hakan ya faru. Jerin manyan motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da mashigar Rafa suna jira a buɗe iyakar don kai agaji ga mazauna Gaza su fiye da miliyan 2. A jiya Juma'a, kungiyar Hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jan kai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Na'al Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. Mutanen biyu, waɗanda kuma suke da shaidar zama 'yan ƙasar Isra'ila, an kai su kan iyakar Zirin Gaza inda sojojin Isra'ila suka same su, suka kuma raka su wata mahada a wani sansanin soja da ke tsakiyar kasar inda 'yan uwansu ke jira, a cewar Prime Minister Benjamin Netanyahu a cikin wata sanarwa. Ga dukkan alama dai mahaifiyar da diyarta suna cikin koshin lafiya a wani hoto da kafafen yaɗa labaran Isra'ila suka wallafa. A jawabin da ya saba yi kullum, shugaban Ukraine ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin. A kwanakin nan, a cewar Volodymyr Zelensky, asarar da Rasha ke yi gagaruma ce kuma daidai irin abin da Ukraine ke buƙata kenan akan masu mamayar. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayyana a cikin bayanan da take fiddawa kullum game da mamayar Rasha a Ukraine cewa sanarwar da shugaban Russia Vladimir Putin ya bayar a baya-bayan nan mai cewa Russia za ta fara aikin sintirin yaki a gabashin tekun Bahar Aswad da jiragen sama masu makami mai linzami na Kinzhal na zaman martani kan karuwar kasancewa Amurka a gabashin tekun Bahar Rum. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla an jima kadan muryar za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Niger inda lauyoyin da ke kare hambararren shugaban kasar Niger din Muhammad Bazoum suka mai da martani ga gwamnatin mulkin sojin kasar bisa zargin da ta yi wa tsohon shugaban wato Muhammad Bazoum na yunkurin tserewa daga inda yake a tsare kusan watanni uku. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji.
A sanarwar da suka fitar a ranar 20 ga watan Oktoba a ƙarƙashin jagorancin Maitar Mohamed Sedu Jan mai ofishi a Dakar, sa'o'i kaɗan bayan da hukumomin mulkin sojan Niger suka zargi shugaba Mohamed Bazoum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare, lauyoyin da ke kare hanɓararren shugaban ƙasar ta Niger sun yi watsi da abin da suka kira tsarin da aka kitsa takanas. Jagoran waɗannan lauyoyi Maitar Sedu Jan ya ce tsare Bazoum a asirce abu ne da ke nunin sojojin da suka yi juyin mulki sun fara fice gona da iri dangane da yadda suke toye mahimman 'yancin mutunan da suke karewa. Shi kuwa Maitar Reid Brody, lauya mai ofishi a birnin New York, ya ayyana cewa suna buƙatar hukumomin mulkin sojan Niger su ba su hujjojin da ke tabbatar da cewa shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa na raye, sannan kuma ya zama wajibi su hamzarta sakin su daga inda suke tsare. A zargi mutum da yunkurin arcewa alhali ba a hannun mashara'anta yake ba abu ne da hankali ba zai ɗauka ba, in ji Maitar Reid, wanda ya ƙara da cewa a maimakon haka kamata ya yi alkali mai shigar da ƙara wato Procureur de la République ya tuhumi waɗanda tun a ranar 26 ga watan Yuli ke tsare da mutumin da suke karewa. Waɗannan lauyoyi a wani ɓangare na sanarwar da suka fitar sun yi tunatarwa a kan yadda tun a ranar da aka yi juyin mulki wato 26 ga watan Yulin 2023 a Nijar, shugaba Bazoum da matarsa Hadiza da ɗansu Salim ke tsare a fadar shugaban ƙasa da ke birnin Yamai. Ba a taɓa gabatar da su gaban wani alƙali ba, haka kuma ba a taɓa sanar da su cewa ga abin da ake nufi da su a shari'ance ba. An katse musu wutar lantarki tun a ranar 2 ga watan Agusta. Likita kaɗai yake da izinin kai musu ziyara, yana kuma kai musu abinci a duk kwana biyu. A jiya Juma'a 20 ga watan Oktoba da safe an hana wa likitan shiga ya gansu, alhali ya je ne ɗauke da abincin da ya saba kai musu a cewar waɗannan lauyoyi. Sanarwar ta kuma ƙara da tunatarwa a game da ƙarar da hanɓararren shugaban ya shigar a kotun sai dawo a ranar 15 ga watan Satumba. A bisa buƙatar ta ɗauki mataki kan mahukuntan Nijar saboda tauye masa mahimman haƙoƙi da 'yancinsa na gudanar da harkokin siyasa sakamakon hana masa tafiyar da lamuran mulkin ƙasa kamar yadda aka ɗora masa nauyin gudanarwa ta hanyar demokuraɗiyya. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan manyan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta shigo da cigaban labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dabban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun 7 zuwa 15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jinƙai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar ƙasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dabban mutane da mahallansu, tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinƙai da lafiya cikin gaggawa, a cewar Ala Abu Zaid, shugaban ƙungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Da yake magana a Kabul a jiya Juma'a, Abu Zaid ya ce sama da mutane 114,000 na matuƙar buƙatar agaji ta fannin lafiya. Ya ƙara da cewa sakamakon girgizar a fannin lafiya na da yawa, waɗanda bala'in ya fi shafa a cewar shi mata ne da yara maza da mata da kuma tsofaffi, waɗanda su ne kaso sama da 90 na mace-mace da jakatar da aka samu. Ya kuma ce yanzu yara da yawa sun zama marayu.
Wani dan kunar bakin wake da ya tada wani bom da aka dana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin kasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro 6 tare da jakkata wasu su 7, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin na sanyin safiyar yau, inda maharin ya tuka wata mota da ke makare da bama-bamai zuwa cikin wani sansanin jami'an tsaron Somalia a El-Shabiyaha, mai tazarar kimanin kilomita 20 yamma da birnin Mogadishu. Wani jami'in tsaro da ya nemi a saka ya sunansa saboda bai da izinin yin magana da manema labarai akan batun, ya shaidawa muryar Amurka cewa sojoji sun bude wuta kan motar da ta shiga sansanin, amma ya ce an sanyawa motar, wato tagogin motar, karhuna ta yadda za su sa harsasai su kauce, lamarin da ya sa motar ta afka cikin sansanin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai makwabciyar Niger din, wato Najeriya, inda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta bugi kirjin cewa dakarun kasar na ci gaba da karya lagon 'yan ta'adda da sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar. Daraktan cibiyar samar da bayanai kan irin arangama da dakarun kasar ke yi, Major General Edward Buba ne ya bayyana hakan cikin sanarwar da ya fitar ga manema labarai a Abuja, ciki kuwa har da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya a cikin mako daya da ya gabata ta ce sojojin kasar sun gigita 'yan ta'adda ta hanyar karya lagonsu da rugurguza cibiyoyi da sansanoninsu na samun horo. Daraktan cibiyar samar da bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya sanya hannu cewar a cikin kwanaki 7 din da suka gabata sun halaka kimanin 'yan ta'adda 37, kana an cafke karin wasu guda 95 a raye, sannan an kubutar da wasu mutane 53 da ake garkuwa da su. Daraktan kazalika ya ce sun kwato manya da kananan bindigogi sama da 159 da kuma harsasai sama da 980. Can a yankin Niger Delta, General Buba ya ce dakarun Najeriya sun yi dromikiya akan barayin danyen mai tare da rugurguza ma'ajiya da tankokin da ake jirgin mansata a cikinsu, da ma lalata haramtattun matatun mai da ma jiragen ruwan da ake amfani da su wurin wannan aika-aika. Sannan an ceto dukiya ta ɗaruruwan miliyoyin naira daga salwanta. Tuni kuma masana tsaro irin su Eya Komodo Babagama mai ritaya ke cewar wannan fa babban ci gaba ne.
Wannan abu ne mai kyau, abinda su dakarun sojojin suke wa 'yan ta'adda da kuma su wayannan tsagerun wadda suke satan danyen mai, kuma abinda ya kamata a yi kenan. Dama wayannan sojoji a shirye suke, suna da training, suna da kayan yaki, so ina tabbatar muku cikin lokaci kaɗan ba za ku ji motsin wayannan mutane ba.
To sai dai kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, Dr. Kabiru Adamu, yace ko da yake wannan abin ayyaba ne, amma akwai ƙarin mataki da ya kamata a ce dakarun sun ɗauka, musamman ma a yankin Niger Delta.
Sai a takaice dai, duk da yake irin wannan dama da rundunar sojojin Najeriya take bayarwa yana da kyau kuma yana ba mu 'yan kasa su saurare su a ji abin da ake ciki, to kamata yi a tabbatar da cewa an canza shi ta yadda in aka yi hisnarwan kai dan kasa za ka fahimci ga nascin ci gaba da ake samu ko rashin ci gaba, wato amfani da mizani wanda zai bai mai dan kasa ya gane cewa ana ci gaba ko ba samun ci gaba.
Yanzu dai abin jira gani shine irin karin tasiri da wannan aikin da dakarun suka yi zai yi wajen samar da tsaro da zaman lafiya a cikin kasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraro da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma shirin zai sake koma a Najeriya, inda kungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ta gudanar da wani taron zaburar da matasan lardin game da mahimmancin rungumar sana'o'i da saye da sayarwa domin kaucewa fatara da ta yi wa yankin ɗaurin goro. Masu kula da harkokin yau da kullum a sha'anin samar da ayyukan yi sun yi fashin baki game da yadda yunkurin zai ɗore. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A Laraba da tushe ne kungiyar ta ACM Reshen Jihar Kano ta hallara matasa da suka kammala karatu da waɗanda ke makaranta, kana da matasan da suke da baiwar kere-kere da kirkire-kirkire domin karfafa musu gwiwa kan muhimmancin dogaro da kai. Dr. Faruk Gwani shine shugaban kungiyar tuntubarta da dattawan Arewa a Jihar Kano.
Su fahimci yanzu cewa zamani ga inda ya dosa, abubuwa ne na zancen harkar yanar gizo, kuma ba mutum kawai ya je ya samu takarda ta digiri shine makasudin rayuwarsu ba. Tilas ne su yi ilimi na sana'a. Na biyu kuma shine wannan gwajin fasaha da muka gayyato yara guda matasa 35 a Jihar Kano da kuma 5 daga waje suka gwada wata fasaha da suka kirkiro wadda ta cancanci ayaba.
A yayin taron dai masana a fannin tattalin arziki da ƙwararru kan kasuwanci da kuma hamshaƙan ƴan kasuwa sun yi tsokaci da sharshi daban-daban. Dr. Faruk Muhammad Kumal, shugaban bankin kasuwanci na Union Bank, ya yi ƙarin haske kan mukalar da ya gabatar.
Suwaye manya-manyan 'yan kasuwan Kano wanda suka buɗe mana kofa, mu ma muka shigo muka fara yi, kamar su Alhaji Alhassan Dantata da kuma manya-manyan kasuwa na yanzu wanda idan ka je kasuwar Singa, ka je kasuwar Dahano, duk zaka gansu suna yi, amma ba a zuwa a duba a ga me suke, ba a zuwa a karanciya suke, sai amma a zo a fito a yi ta tunanin cewa za a shiga a aikin gwamnati, a yi tunanin cewa za a samu aikin kwangila. To ni so nake mu koma mu fara duba wannan 'yan kasuwan, mu fahimci ta ya aka yi suka kai inda suke yanzu, kuma ta ya za a yi matasan gobe su taho su ma su bi wannan hanyar domin a samu cigaban al'umma.
Ahmad Ibrahim Badariya daga jihar Kebbi na cikin fasihan matasa da suka baje kolin kayayyakin da suka kera a wurin taron.
Na yi karatun accounting a Polytechnic birnin Kebbi, na zo dan fodiyo nan nake ƙara karatu na gaba, wato degree kenan. Wannan baiwa ne wanda Allah ya min tuna, ina dan shekara 6-7 da haihuwa. Duk wani abu insha Allah ina iya zana shi wanda yake na zamani ko kuma wanda ma ba a riga an kirkire shi ba, su ne nake zane. Ina amfani da halittu irin su kwari, irin su fari, ina amfani da su don in zana fuskokin su su zama samfari na motoci na zamani da kuma babura.
Sai a cewar Kwamar Yahashu Aibu Ungogo, karkata akalar kungiyar dattawan Arewa ta ACF akan harkokin siyasa, zalla na daga cikin abubuwan da suka jefa arewacin Najeriya cikin halin da ta shiga a yau.
Gaskiyar wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo mana koma baya, kuma ya kawo naƙasu a ita kanta wannan kungiya ta dattijan Arewa. Mutane ƙaruwa suke, ana ta haihuwa, kuma karatun ana ta yin sa, an ce kowa da kowa ya shiga makaranta. Abinda kawai kuma aka nuna, kuma abinda dukkan kowa ya tashi da shi a Arewa, shine cewar bayan ya kammala karatunsa daga ƙarshen ƙarshe zai shiga gwamnati ya aiki ko zai shiga wani kamfani ya aiki. Tintintinti ne kamata a fahimci cewar babban abin da ke rike kowace irin al'umma shine ƙarfin tattalin arzikinta. Kuma kamar yadda kowa ya sani, aikin gwamnati a kasashe irin nan ba wani abu ne illa asasa ta dauci. Alhamdulillah, tunda wannan tunanin ya zo musu yanzu, duk da kasancewa lokacin ya so ya kuri, gurɓacewar da 'yan siyasa suka yi kuma suka gurɓata zukatan matasa, ya zama na babu wani kamfani da yake mafi sauki da mutum zai samu kuɗi illa siyasa.
Abin jira a gani dai shine yadda wannan sabon yunkuri na kungiyar dattawan Arewa ta ACF zai dore ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaida Muhammad Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba da fatan za a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Yaba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yayin da ake ganin sana'ar dokin a daidaita sahu ya samar da abin yi ga matasa a birnin Kumasi, kada ya rage yawan zaman banza tsakanin matasan. Kwatsam sai ga shi hukumar birnin Kumasi ta fitar da wata sanarwa ta dakatar da masu dokin a daidaitar shiga cibiyar kasuwancin Kumasi ta Idum, lamarin da ya kawo babban cikas ga sana'ar. A yau wannan shirin zai duba halin da masu dokin a daidaitar ke ciki biyo bayan wannan sanarwar. Wakilinmu a Kumasi, Hamza Adam, ya tattauna da Alhaji Usman Shehu Shattiman, sarkin zangon Kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita, inda ya fara tambayarsa da menene dalilin hana su shiga cibiyar kasuwancin ta Idum. Sai ya ce,
a takaice dai rashin yin abin da ya kamata ne, domin gaskiya ba za mu iya zargin hukumomin hakanan ba. In ka duba wani ira da sata da dawama da wari, in ka duba mu matukan adaidaitan ne musamman ɗan yara ƙanana ba su yin biyayya game da yanda ya kamata na tuka adaidaitan suna shiga gari suna yin abin da bai kamata ba su yi cunkoso su hana motocin manya ma wucewa
dan kai da kace wasu yara ɗan ƙanana ba sa yin biyayya ga tsarin aiki na adaidaita ya tsarin aikin adaidaitan yake
to tsarin aikin adaidaita dai kai tuki according to constitution tukin mota kak kai ta shiga gaban kowane ne akan ka'ida ba yanda dai tsarin tukin mota kake haka tsarin tuka adaidaita yake to amma yaran mu na iya tsayawa ko ina suka ga dama inda bai kamata ya sa doki passenger ba ya tsaya inda bai kamata ya sauke passenger ba ya tsaya irin nan dai abin nan da ɗan taxi su ma su kai ne dan shi wanne ya kawo matsala kuma kaga cikin garin nan Odum nan da sauran wurare manyan mutane na wurin to yana daga cikin abin da suke ganin kamar in za su gida su ba su samu hanya yadda ya kamata shine suka kaman bar su dauki matakin dakatar da mu shiga irin wuraren sobranmu a zangonnin mu wata kida su sun samu sauki to ma asalin abin da ya kawo abin kenan
to ranka da mu duba tun lokacin da anka dauki wannan mataki yanzu ya sana'an adaidaitan yake don saboda labarin da muka samu ya nuna cewa waɗannan unguwanni da aka hana ku shiga wurin ne kuma kuka fi samun amfani
gaskiya ne haka yake domin Odum nan aikin ma yake sosai aikin na gari gaskiya dakatar da mu da aka yi daga wurin nan ya sa aikin nan ya yi rauni ba a samun kuɗi kamar da ka gane illa ne ga mu kan wannan mataki da aka ɗauka a kanmu amma dai muna bin manyan muna neman
kafin mu zo kan matakin da kunka ɗauka kan wannan wato dakatarwa da aka yi muku kace aikin yayi sanyi mu duba farko da kuke samun dama kuna shiga waɗannan unguwanni musamman Idum kamar yadda ka faɗa da yanzu kuɗi nawa kake ka samu wannan lokaci in zaka kwatanta da yanzu da aka hana ku
in ka Odum in ta dauro kai sa'a rana ɗaya kana samu miliyan biyu in baka samu miliyan ɗaya da rabi ka dai samu akalla to amma yanzu samu miliyan akwai wuya samun 1 miliyan ma yana da wuya to kaji abin da ke akwai
to yanzu bari mu zo kan matakin da kuke dauka na san tun lokacin da aka sanar da cewa za a dakatar da ku wasu daga cikin ku sun aiwatar da zanga-zanga abinda ya haifar da ma fuskantar raunuka na wasu ma har ma na jami'ai na gwamnati da wasu yan adaidaitan an cafke wasu ma aka je da su kotu aka ce su kiyar su zuwa remand da dai sauransu wani mataki ne har yau kuke dauka domin tabbatar da cewa an amince ku sake komawa Idum din ku ci gaba da ayyukan ku
gaskiya alhamdulillah matakin dai da muka dauka mun tara su muka gaya musu cewa baka iya hukuma biyayya za ku yi bi ku kai biyayyan wata kida mun samu sauki amma daukan mataki mun dauki mataki iri-iri yana daga cikin daukan matakin ma waɗanda aka kama daga cikin mu waɗanda suka yi abin da bai cancanta ba don dai ba su gyara ba ba a taɓa hukuma duka yana cikin abin da ya sa muka tashi muka shiga muka bi manya nan da nan nan da can nan da can har Allah ya sa muka samu saukin kai sport muka shiga cikin dai muka abinda zamu aka yadda aka ba mu su free aka ba mu su free ba tare da an she mu komai ba
suwa kenan waɗanda aka kama lokacin da aka yi taho mu gama kenan tsakanin ɗan sanda da wasu ɗan adidita sakamakon doka na haramta muku shiga wasu unguwanni daga nan birnin ku masu ko
haka ne wato su ɗan adidita ne suka ɗauki mataki su sai sun shiga Odum da ƙarfi da yaji abin ga kuma hukuma ya dakatar da kai suka tashi muka kakuyi zanga-zanga kuka yi zanga-zanga bukatar mu ya bata suka kiya suka yi zanga-zanga kuma gaskiya na Allah ba kuma sawa ba ne suka yi zanga-zangan ga har suka yi kai dukan polisai kaji abin da ya sa ma aka kakkama su kenan
to kace gaskiya ba kuma sa ba ne na fahimta wasu kokoku masu sana'an adaidaita ba ainihin al'umman kuma su yi kade ba ne su wasu al'umma ne banda ainihin na kuma su
to na ce maka ba kuma sawa ba ne gaskiya lalle ba kuma sawa ba ne amma bai iya ce maka su wane saboda a dai zauna lafiya
to
Toma Dalla, a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Usman Shehu Shattimin Sarkin Zangon Kumasi kuma Sarkin ‘yan Adaidaita a birnin Kumasi da wakilin mu Hamza Adam da ma daukacin ma’aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla masu saro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuka aika mana ta email.
Sakon farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida a Jihar Jigawa Najeriya. Kuka ce salamu VOA Hausa, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Ya kamata dukkan kasashen duniya su dauki dukkan matakan da suka dace domin kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza, da fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan yaki ya maido da zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya da duniya baki daya. Sako na gaba na ku ne Baban Di Mamman Ban da Alin Sarkin Yakin Nima sai tasiri unguwar Cido. Kuka ce salam VOA Hausa, muna kira ga shugabannin duniya da su hada hannu da karfe wajen yin dukkan mai yiwuwa wajen ganin an shiga tsakani a yakin da ake yi a Gaza tsakanin Hamas da Isra'ila. Da fatan Allah ya yayyafa mu rikicin ruwa ya maido da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki daya. Amin. Sai sako da ya fito daga Usaina matar Alhaji Umar Forever Gashuwa. Kuka ce salam VOA Hausa, nuna damuwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International kai kan ci gaba da tsare matasan da suka yi zanga-zangar MSAS a kan zargin cin zali da 'yan sanda suke yi a Najeriya ganin shekaru uku bayan zanga-zangar ya yi daidai. Ya kamata a ce an fito da waɗannan bayan Allah sun koma ga iyalansu. Sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka a yau, shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Madattai da Magara da Isuhu Makeri Madattai sai Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badarata a ƙarshe da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Kuka ce salam VOA Hausa, kokarin da hukumar da ke kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kan mawuyacin halin da miliyoyin mazauna zirin Gaza ke ciki na rashin kayan abinci da ruwan sha gaskiya abin daga hankali ne dukkan mai hankali. Na fata ne muke kira gaggawa ga kasashen duniya da a gaggauta kai dauki da shiga tsakani domin kawo ƙarshen wannan yaki. Masu sauraro sai a ci gaba da aika sakonni masu ma'ana. Sai an jima.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, a yau asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jinkai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin zirin Gaza da aka yi wa ƙawanya ta mashigar Rafa da ke ƙarƙashin ikon Masar. A wani taron kolon samar da zaman lafiya a birnin Alkahira a yau Asabar, Sakatare Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin jinƙai su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma godewa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. A jiya Juma'a, kungiyar Hamas ta sako wata mata ba Amurkiya da matashiyar diyarta inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jin kai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a kibbutz Nahal Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. A jawabin da ya saba yi a kullum, shugaban Ukraine ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin. A kwanakin nan, a cewar Volodymyr Zelensky, asarar da Rasha ke yi gagaruma ce kuma daidai irin abin da Ukraine ke bukata kenan game da masu mamayar, a halin da ake ciki da ma'aikatar tsaron Birtaniya da ke bayyana wato mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, bayanan da take faddawa ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar da wato sanarwar da ya bada a baya-bayan nan game da Rasha wato akan tekun Bahar Aswad da jiragen sama masu makamai masu linzami na zaman martani kan karuwar kasancewa Amurka a gabashin tekun Bahar Rum.
To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta tayana gabatar da shirin da Julie Levis Gresham da ta bada umarni.